ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. بايعك يا اخوان، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بركه مولى ساكي سادوها وانا مسلاشي من البركه مسلاشي عثمان ابن عفان عن قدم كايا اشيكين قدم كانوا ايو جمعه شاتايا قواتم المحرم هجرا منذ صلى الله عليه واله وسلم دبو ديلو دليهو بثلاثين بديو wanda kuma yayi daidai da 17 ga watan 12 miladiya ta 2010. A wannan majalisi na mako wanda muke tafsirin Alkur'ani mai girma, wanda muna cikin tafsirin surat At-Takwir, mun yi kaso guda ko bangare farko na wannan sura, wanda yau insha Allah za mu yi abinda ya ta'allaka da bangare na biyu daga kan آية 18 فلا أقسم بالخنس.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بالخنس الجوار والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول الشيطان فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاء
sarki ya ce fala uqsimu bil khunnas, ba sai na ran uwa da taurari masu kai komo ba, ko fala uqsimu bil khunnas, lalle ina ran uwa da taurari masu kai komo. Al jawari khunnas, masu gudu suna buya a masaukin su. Wal layli idha as'asa, da dare lokacin da ya ba da baya da duhunta. Was subhi idha tanaffasa, da asuba lokacin da ya numfasa da haskensa. Innahu laqawlu rasulin karim, lalle shi alqur'ani zance ne na wani manzo mai karami. Zai quwwatin inda zil arshi makin, ma'abocin karfi sannan mai matsayi a gurin mai al'arshi, mutain wanda ake yi wa da'a ne sama a can wato sama aminun aminun amintacce ne mutain wanda ake yi wa da'a ne sama amin a can sama kuma amintacce ne wa ma sahibukum bi majnun kuma ba abocinku lalle ba ma hukaci bane wala qadra ahu bil ufuqil mubin hakika ya ganshi a sararin samaniya mabayyani kuma huwa ala al-ghaib bi dhanin kuma shi ba wanda yake rowa bane da abin da yake koyi wama huwa bi qawli shaytanir rajim kuma shi alqur'ani ba zance bane na wani shaytan abin jefewa fa aina tadhhabun to ina za ku dosa ni in huwa illa dhikrul lil alamin lalle shi ba wani abu bane face tunatarwa ga talibai duka liman sha'a minkum an yastaqim ga wanda ya so daga cikin ku ya bi hanya madaidaiciya wa ma tasha'una ba abin da kuke so bane yake wakana illa in yasha Allah sai abin da Allah yake so rabbul alamin ubangijin halittu bayan ubangiji madaukakin sarki ya gama magana akan tashin alkiyama da tabbatarsa abinda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya dade yana wato wawawa da kafirai su yadda da wannan amma suka ki yadda alqur'ani ya koro hujjoji domin tabbatar da yiwuwar tashin alkiyama da kuma abinda zai wakana lokacin da alkiyama din ta matso alamomin da za su faru da abinda zai faru a nan duniya da wanda zai faru a can kamar yadda ayoyin da suka gabata suka nuna to kasancewa alqur'ani shi ne zancen da ya zo wa annabi sallallahu alaihi wa sallam na wahayi wanda yake kunshe da tabbatar da alkiyama din wanda suna karyata annabi sallallahu alaihi wa sallam akan abin da yake gaya musu na wahayi akan abin da yake karanta musu na alqur'ani suna ganin cewa ba daga Allah yake ba kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam ba annabi bane ba abin da yake faɗa ba gaskiya bane to shine kuma sai ubangiji cikin ayoyin da suke da suka zo yanzu yake tabbatar da gaskiyar annabi sallallahu alaihi wa sallama cikin abin da yazo da shi na shari'a ubangiji ya yi rantsuwa da wasu manya-manyan halittunsa domin jawo hankalin mai karatu da kuma ɗaukan izina daga cikin waɗannan halittu don tabbatar da cewa
dan abubuwa suna faruwa ba tare da Allah ya san suna faruwa ba saboda a basunsu Allah ya san kulliyat ne mai tajjisiyat ba ya san abubuwa ne a dunkulansu amma idan aka yi filla-filla da su ba zai san su ba kaga wannan kafirci ne ko kuma a nuna cewa akwai wani wanda yake iya fitar da albarka ya bayar da ita ba Allah ba dukkanin albarkatu daga Allah suke shine yake bayarwa shi yake hanawa wani ya iya zama wasiƙa ko sababi ko sila ta wannan albarka din amma ba shine hakikalin wanda yake halittar wannan albarka din ba shine yake kwaranyo ta cikin al'umma ba a dauka cewa akwai wani wanda shi yana iya kwaranyo albarka ba tare da sanin ubangiji ba kafirci
kan tabbatar da ita a cikin rantsuwa amma ba tana nufin kolewa ba tana nufin takidi ne wato kamar ka ce tabbas Allah ce tabbas ina rantsuwa bil kunnati da taurari masu kai komo waɗannan taurari su da taurarin da suke ba ta tsayawa a guri guda za su fito daga gabas su yi yamma ko daga yamma su yi gabas suna zazzagayawa tare da zagayawar rana da wata wasu malamai sukan ce su ne taurarin nan guda biyar zuhal ko zuhal da utarid da almushtari da mirrih da zumra wasu kuma su kara rana da wata a cikinsu su zama alkawakibu sayyara as-sab'a waɗanda su gudu suke kuma akan kirawo su da almuhayyira saboda ba suna kimautar da waɗanda suke harkan lissafi ba ta tsayawa a cikin wata manzala guda daya, ba su da wata wani masauki guda daya. Yanzu suna nan a juma za su sake wuri, to su ne alkunnatin waɗanda suke karwa su komo su koyi su bayyana. Domin kalmar kunnat kalma ce da aka samo ta daga al-ikhtinat. Al-ikhtinat ne al-ikhtifa wal-intiba, shi ne koyewa. Yayin da dabba ta ga mutum ko wani mafarauci, to takan kokari ta sace guri ta fita a guje domin ta koma wurin uwanta ta koye. Wannan shi ne dalilin da ya sa aka wasafta su da al-kunnat. Kalmar al-kunnat jar'i ne na khanisa. Khanisa sukan ce dabba, wato khanasa al-hayawan ko khanasa al-dabba. Idan ta fata anil anzar, lokacin da dabba ta ga mutane sai ta kokarin buya, to Larabawa suka yi amfani da kalmar khanata domin su nuna buya, kamar yadda rago a cikin hadisin Abu Huraira wanda yake cewa yana da janaba wata rana sai ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito ta wata hanya, yace da na hango Annabi sallallahu alaihi wasallam fakhta nafsu min, kaga sai amfani da kalmar khanata fakhta nafsu ay ikhtafaitu, sai ne sauri da boye na sake hanya. To haka su ma waɗannan taurari suke sake hanya domin su ɓuye da gani, ko kuma lokacin da suka fito idan rana ta yi hasken rana sai ɓuye a daina ganin. To wannan shi ne hikimar da ya sa aka kira su al-kunnat. Al-jawari su ne waɗanda suke gudu, wato suke wato yawo a cikin falakinsu, su kai su kawo. Kana iya cewa masu zirga-zirga, al-kunnat allati taftafi fi kinatiha, waɗanda suke ɓuya a cikin masaukansu, kamar yadda dabba take ɓuya a wurin ɓuyanta a mahallin da take ta tanada domin ɓuyewa. To haka su ma waɗannan taurari suke kai kawo. To haka wasu malamai sun ce a nan Ubangiji Maɗaukin Sarki rantsuwa yake yi da taurari waɗanda suke da wannan sifa, kuma tashbihin su aka yi, kwatanta su aka yi da dabbobi. Dan Adam yake gani a daji, yayin da suka ga mutum su yi kokarin ɓuya a guraren ɓuyansu. To haka aka kwatanta waɗannan taurari su ma yadda suke ɓuya, ko dai su ɓuya cikin haske yayin mudowarsu, ko kuma ainihin su ɓuya ta hanyar caccanza manzila. Wasu malamai suka ce ana rantsuwa ne da kansu dabbobin. A nan al-kunnat al-jawari al-kunnat dabbobin ake nufi, ana nufin shanun jeji wanda in sun ga mutum za su fita a guje domin su yi kokarin su ɓoye. Wannan tafsiri ne da aka rawaito daga Abdullahi ɗan Abbas, an rawaito cewa Abdullahi ɗan Abbas ya fassara abin da cewa ana nufin taurari, an kuma rawaito cewa ya fassara da cewa ana nufin albakar, wato shanu waɗanda suke zuwa suke kai kawo, kuma sannan in sun ga abinda ba su san gani ko suke tsoro suke kokarin ɓuya. To Ibn Jarir al-Tabari ya yi tawakkufi wajen ya ba da ma'ana ɗaya akan wannan aya, yana cewa zai yi ana nufin taurarin, kuma zai yi ana nufin bareyi, ko kuma ana nufin shanun jeji. Sannan yake kuma zai yi ana nufin duka biyu, wato ana nufin wannan da wannan. Da haka wasu malaman sun rinjaye da fassara ta farko, wasu rinjaye da fassara ta biyu. Duk da cewa masu rinjaye da fassara ta farko cewa taurari ake nufi sun fi yawa akan masu cewa ana nufin dabbobin jeji. Ibn al-Qayyim yana cewa idan ka duba za ka ga fassara ta farko ta fi dacewa da fiyaƙin, tunda magana al-Qur'ani ake yi. Al-Qur'ani ake so a yi magana a kanta. To kwatanta al-Qur'ani da wato da taurari, ko a yi rantsuwa da taurari lokacin da za a yi magana da al-Qur'ani, akwai dacewa kwarai da gaske. Kamar yadda a cikin suratul waqi'a fala uqsimu waqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna al-azim innahu laqur'anun karim. Kaga da aka zo a yi magana al-Qur'ani sai aka yi rantsuwa da taurari. To yadda ake rantsuwa da taurari a can nan ba ya kamata mu ce rantsuwa ake da taurari, saboda akwai kamanceceniya tsakanin alqur'ani da kuma taurari wato su ma taurari kamar yadda Allah yake wa alamatun mabillajin hum yahtadun taurari suna yiwa mutum jagoranci musamman waɗanda suke yawo cikin sahara laraba a wancan lokacin da ba su da abun hawa illa raƙuman su suna yawo kuma cikin sahara ne to suka yi amfani da taurari domin gane sako-sako na hanya ko kuma domin tafiya cikin sahara wannan taurari sukan nuna musu inda ya kamata su bi gabas suke yi ko yamma suke ko kudu ko arewa ta hanyar taurari suke gane wannan don haka taurari sun zama abu ne na hidaya ga larabawa lokacin da suke tafiye-tafiyensu a cikin sahara kaga shi ma alqur'ani ya zama shiriya ne ga dan adam yadda yake tafiya a cikin wannan rayuwa babu abin da zai nuna masa inda ya zo sadin nan ya dace ko bai dace ba sai alqur'ani saboda kaga akwai wani kamantacce ne a nan sannan abu na biyu yadda dan adam wato yadda dan adam yake ganin taurari sama da shi suke kaga shi ma alqur'ani ya kamata ka dauke shi yana da wani matsayi wanda yake sama shi yasa ubangiji madaukakin sarki da ya tashi bayanin sa a cikin suratul baqara ce zalikal kitab ce zalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin kada zalika ishara ta ilal bayt abin da yake nesa shi ake amfani da kalmar zalika in za a nuna shi shine wasu wanda suke hausantar da abun har ma a wuce iyaka su wancanan ka saura fito da damirin zalika din za wancan to ka din shine kai din da ake cewa wancanan ka to dan zama an ba abun fasara wato keke da keke to wajen ba ta fasara din keke da keke kuma sai a rikitar da wani to wancanan ka ne wancanan ka kuma to kawai ka ce masa wancan in ka ce masa wancan ya fahimta to shine zalika din ba sai ka din ta fito ba ce zaliki wancanan ki zaliku ma wancanan ku ku biyu zalikum wancanan ku ku maza fa zalikunna ladinum sunna ni fi wancanan ku ku mata an mata domin za a shiga cikin wata sarkakiya ma da za ka rasa mai amma kawai a ce maka wannan shi ke nan ka fahimta don damar ita in shi tafsiri ma'ana ne ake kokarin fito da ita ba wai ana bin abin harafi da harafi ba don kace za ka bi abin harafi wani abu ba za a gane ba dole sai dai ka fito da ma'ana a dunkule ya kai kuma mutane bayani su fahimta to sai ubangiji ya ce zalika wancan sai ta alkitab duk da gashi littafi ne wanda suna ganin sa ana karanta shi kullum amma kuma aka nuna shi da ismul isharatu lil bayt wanda yake nuna nusa dan a nuna nisan matsayinsa ga shi kuna ganin su kamar abu ko kusa amma yana da nisa inda za ku ce kuwa ku kwatanta kwatankwacinsa ba za ku iya ba saboda ka ya muku nisa kwarai da gaskiya ya muku bincinka wajen fasaha ba za ku iya cin masa ba saboda haka a nan a kwatanta ko kuma a yi bayanin taurari lokacin da ake magana alkur'ani akwai kamanceceniya akwai dacewa kwarai da gaske saboda haka rinjayar da cewa ana nufin taurari wannan yana da ma'ana kwarai da gaske a wajen tafsirin waɗannan ayoyi ubangiji ya ce fala uqsimu bil khunnati ba sai na yi rantsuwa bil khunnati da taurari masu kai komo ba al jawarin kunnati masu gudu suna buya a matsaukunsu wallahi idza ata'ata da dare lokacin da ya fuskanto da duhunsa kalmar ata'ata wato a larabci malamai wasu suka ce ma'anar da anan ana nufin aqbala bi zalalihi wato ya fuskanto da duhunsa wasu kuma suka ce a ata'ata ana nufin adbara wato ya bada baya lokacin da ya tafi a sa'ata lokacin da ya fuskanto farkonsa a dubara lokacin da ya tsala dare ya tsala ya tafi wato su ba ta ma kusa don haka kaga kalma ɗaya ce amma an ba ta ma'ana biyu ya fara ko ya kare a sa'ata wato ko dai ka ce a dubara wato ya ba da baya kaga an ya kusa zuwa ƙarshe kenan a kabbala ya fuskanto wato lokacin da ya shigo kenan farkon lokacin da dare ya fara wato shigowa aka fara ganin duhu ga kalmar as'asa malamai sun saba wajen fassara ta anan tunda tana daga cikin kalimatu azzad akwai kalmomin da suke dauke da ma'anoni biyu a larabci kuma suna dauke da ma'anoni biyu masu kishiyar da juna, wato kishiyoyin juna. Kaga adbara aqbala, abinna afwan as'asa aqbala, as'asa adbara. Kaga kalma ɗaya ce, amma kuma an bata ma'anoni biyu ko masu kishin juna, wato kishiyoyin juna. To wannan ta sa malamai suka saba wajen tantance cewa wani ma'ana ake nufi a nan. Shin ana nufin dare lokacin da ya fara, ko kuma lokacin da ya bada baya, lokacin da ya zo zai bada baya? To wasu ka zaɓi cewa ana nufin lokacin da ya bada baya, saboda Allah yana cewa wallahi iz adbar wasubhi idza akthara. Kaga anan Ubangiji ya haɗa bada baya da kuma hudu, wato lokacin da asubahi ta yi haske. Suka ce to yadda aka faɗa a waccan ayar, a nan ɗin ba abin da ake nufi kenan. Wasu kuma suka ce a'a, ana nufin as'asa aqbala, lokacin da ya fuskanto, lokacin da ya shigo, ba lokacin da ya bada baya ba. Saboda akwai inda Allah ke cewa wallahi idza yansha wan nahari idza tajalla wadduha wallahi idza saja. Suka ce to wannan ayar tana tare da waɗancan ne. Haka suka bata wannan ma'ana. Wasu kuma suka ce ana nufin duk ma'anonin biyu, tunda duk cikin ma'anonin biyu akwai ayoyi na Ubangiji, akwai aya ta Ubangiji, shigowar dare aya ce ta Ubangiji, haka nan ƙarewar dare fitarta ita ma aya ce ta Ubangiji, shigowar rana ita ma aya ce ta Ubangiji, ko kuma sabuwar haske bayan duhu ita ma aya ce ta Ubangiji. Saboda haka kowanne daga cikinsu aya ce daga cikin ayoyin Ubangiji. Don haka ba zai hana Ubangiji ya rantsuwa da duka ma'anonin biyu ba. Don haka aka kawo wata kalmar da za ka ɗauki ma'anonin biyu don ka fahimci ana nufin duka ma'anonin biyu. Wanda za a ce ka kawo wata kalmar, wato kai a harshenka, a yarenka, yanzu masu irin waɗancan ƙaƙalan a ce su kawo ma'anar aka da ma'anonin nan guda biyu a Hausa, ba na jin akwai kalmar da za ta bayar da baya da baya da kuma fuskantowa a Hausance kalma guda ɗaya. Sai dai ka yi bayani duk ƙaƙalan da za ka yi. Ba zai yiwu ba. Ibn al-Qayyim shi yana ganin a ɗauki ma'anar as'asa a nan bi ma'ana adbara maimakon aqbala, a ce wallahi idza as'asa, ana nufin da dare lokacin da ya bada baya, domin lokacin da ya bada baya shine daidai kuma lokacin da asuba za ta yi. Kaga akwai dacewa tsakanin wallahi idza as'asa wa subhi idza tanaffasa, da kuma asuba lokacin da ta numfasa, wato ta numfasa da hasiyanta. Kaga akwai kutanci tsakanin bada bayan dare da kuma wato hudowar hasken asubahi. Sabanin in ka ce lokacin da dare ya shiga, akwai tazara mai nisa, su kunan kuma ana nufin tafiyar wannan da zuwan wannan. Don haka a kawo ma'anar da take kurkusa da kurkusa, ta fi a kawo ma'anar da za su samu da tazara tsakanin ma'anonin biyu, ko tsakanin lokutan guda biyu. To wannan fahimtar shi wato Ibn al-Qayyim kenan. Ibn al-Kathir shi ko ya ganin akasi, yana ganin ya kamata a ɗauki aqbala ɗin maimakon adbara, a ce wallahi idza as'asa, da dare lokacin da ya bada ba, lokacin da ya fuskanto. Shi yana ganin wannan ya fi, domin ya fi dacewa da wallahi idza yansha wan nahari idza tajalla, sun fi tafiya tare da wannan. Wasu kuma malaman suka ce da zai hana duka biyun, kamar yadda muka faɗa a farko, duka biyun a ɗauka su ake nufi. Haka tunda Alkur'ani ya faɗe su, kuma dukkan su za su ba da ma'ana mai kyau, kuma dukkan su ayoyi ne na Ubangiji, me zai hana ya zama dukkan su su ma'anonin guda biyu Alkur'ani yana nufin wannan? To kaga wannan ya fi zaman lafiya. Ubangiji ya ce wa subhi idza tanaffas, da kuma asubahi lokacin da ta numfasa, wato lokacin da haskenta ya fara bayyana. A nan kaga an kwatanta wato asuba da wani abu mai rai da yake numfashi, domin a lokacin da asuba ta yi, lokacin kuma kowa yakan numfasa kuma a tashi a shiga hada-hada da kiciniyar rayuwa tun daga lokacin. Don haka kamar a nan ana nuna cewa shi ita asuba ɗin nan wani lokaci ne da yake wato dawowa da mutane wato rayuwarsu bayan sun yi bacci na wani ɗan lokaci, sai a dawo musu da rayuwarsu su koma kuma su shiga hada-hadarsu ta yau da gobe. Don kalmar tanaffasa a nan kalma ce take mai ma'anar mai matuƙar kyau da dacewa. Idan ka cire ta babu abin da za ka iya kawowa wanda zai bada wannan ma'anar, domin tana ɗaukan ma'anar bayyana haske, sannan kuma bayyana hasken da yana tattare da wata hikima ta Ubangiji, domin da zarar hasken nan ya samu ko mutane za a tashi, kowa ya shiga wato shirye-shiryen fita kuma neman abinci da kuma hada-hada ta yau da kullum. To Ubangiji ya yi rantsuwa da waɗannan abubuwa duka, domin ya ce innahu laqawlu rasulin karim, lalle shi alqur'ani, wannan damiri na innahu yana koma zuwa ga alqur'ani, laqawlu rasulin karim, magana ce ta wani manzo mai karamci, wato wannan alqur'ani wani manzo ne mai girma, mai daraja, mai kyan halaye, mai kyakkyawar halitta ya isar da shi. Wannan manzo wane ne? Shi ne Jibril ko shi ne annabi sallallahu alaihi wa'alihi wa sallama, ko kuma su duka biyu ake nufi? Da yawa daga cikin malamai abinda suke cewa da qawlu rasulin shi ne Jibril, a nan Jibril ake nufi, sabanin ayar da take cikin suratul haqa, ko ayar da suke cikin suratul haqa da Allah ke cewa fala uqsimu bima tubsiruna wa ma la tubsiruna innahu la qawlu rasulin karim wa ma huwa bi qawli sha'ir qalilan ma tu'minuna la bi qawli sha'ir qalilan ma tadhakkarun tanzilun min rabbil alamin. Kace wancan ayoyi ana nufin manzo sallallahu alaihi wasallam na cikin suratul haqa, dan Allah Ubangiji yake cewa ba sai na rantsuwa da abin da kuke gani ba da abin da ba ku gani, lalle shi alqur'ani zance ne na wani manzo mai karamci, wa ma huwa bi qawli sha'ir ba zance ne na mawaki ba. Kaga ashe manzo mai karamci ana nufin mawaki sallallahu alaihi wasallam, dan shi aka jefa da cewa mawaki ne, wala bi qawli kahin ba zance ne na boka ba. Kaga kenan rasulin karim a can ana nufin manzo, saboda shi aka jefa da cewa boka ne. Amma anan ana nufin Jibril, innahu la qawlu rasulin karim, domin sifar rufin da aka faɗa kamar ziku wajin da Ubangiji ya faɗa, ya yi daidai da faɗar Ubangiji a cikin suratul najmi, allamahu shadidul quwa dhu mirratin fastawa, Ubangiji ya sifanta daman mala'ika Jibrilu da mai tsananin ƙarfi ne. To nan ma kuma da aka tashi sifanta shi wannan manzon, sai aka ce ziku wajin mai tsananin ƙarfi. To kaga mai tsananin ƙarfi a cikin suratul najmi kowa ya yarda Jibril ne, to nan din ma hakan ne. Saboda haka sai aka raba su sifofin guda biyu, can sifofin annabi sallallahu alaihi wasallam aka faɗa, ko ana magana ne akan manzo sallallahu alaihi wasallam cikin suratul haqa, nan kuma a cikin suratul takwir ana magana ne akan wato Jibril alaihi salam. Akwai wanda suka ce nan ma ana nufin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, amma magana dai mafi rinjaye ga malamai da dama suka fi raja a kanta, suka fi yarda da ita, shi ne ana nufin ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ana nufin Jibril alaihi salam. Akwai kuma wanda suka tafi akan cewa ana nufin duka biyu. Zai kuwatin, wato bayan annabi, bayan Allah madaukakin sarki ya sifanta cewa wannan magana ta wani manzo ce mai karamci, jingina maganar zuwa ga wannan manzo ba tana nufin Jibrilu shi yake kirkiro Qur'ani ya kawo ba, a'a, jingina masa aka yi dan shi ne mai isarwa, shi yasa aka kirawo shi rasul. Rasul shi ne wanda yake isar da wani saƙo da aka aiko shi da shi, ba a kirawo shi rasul ba sai dan a nuna cewa abinda zai zo da shi saƙo ne. Don haka kaga jingina masa maganar dan shi ne ya ɗauko ta, shi ya ɗauko wannan magana, shi yasa aka jingina masa ita, ba wai dan shi ne ya ƙirƙiro maganar ba. Ubangiji ya sifanta shi da wasu sifofi manya-manya guda biyar. Na farko ya sifanta shi da karim, wato mai karamci ne, malakun ne sharif, wanda yake mai daraja, wanda yake mai kyakkyawar sura. Sannan ya sifanta shi da zikuwa, ma'abocin ƙarfi. Ƙarfin nan, kalmar ƙarfi tana da ma'ana guda biyu a larabci, kuwa tana ɗauke da ma'anar ƙarfi na jiki, saboda haka mala'ika Jibril ƙarfa ne, irin ƙarfin da Allah ya yi wa mala'iku, ko ma nashi ya ɗara na sauran, saboda zaman tuwar da shugaba a cikin su. Sannan tana daukan ma'anar karfi na jajircewa da tsayawa, wato karfin zuciya, abinda aka sa shi din nan babu abinda zai hana ya aikata shi, babu wani wanda zai shiga gabansa ya sa shi ya dakata sai ya yi shi. Yana karfin zuciya, sauraka akwai karfin jiki, akwai kuma karfin hali. Sauraka yana da karfin hali, yana da kuma karfin jiki. Ubangiji ya sifanta shi da wannan, ba shi wannan sifar za ta kore yiwuwar a ce ko wani aljani ko wasu iskokai sun tare shi, sun fige shi, sun kwato magana, sun bata ta, sun kawo Annabi sallallahu alaihi wasallam. Suna da karfa ne, za su kaga babu wanda ya sai tare shi ce a ce aljanu a hanya sun tare shi. Sannan kuma karfin jikinsa zai hana dukkan wasu abubuwa da suke cikin sararin samaniya kamar iska ko wani abu a ce ta hana shi saukowa idan da wannan sako, don haka yana da karfin da duk wasu abubuwa ba za su shiga gabansa ba. Inda zil arshi maki, sannan mai matsayi ne, mai daraja ne, mai makana ne a gurin Ubangiji, a gurin Ubangiji mai al'arshi. An saka zarfin zil arshi a tsakanin sigogin guda biyu, bi kuwatin, sannan sai ka inda zil arshi maki, domin wannan zarfi din ya zama ya yana da alaka da sifar da ta gabace shi da sifar da za ta zo gaba, kamar ka ce zai kuwatin inda zil arshi, sannan kuma inda zil arshi maki, wato wannan zil arshi din ya zan tana da alaka da sifar da ta gabata da kuma sifar da za ta zo, wato mai karfi ne a gurin Ubangiji, sannan kuma mai daraja ne a gurin Ubangiji. Zil arshi din shi ne Ubangiji ma'abocin al'arshi. A nan ba a faɗi rafin zil jalala ba, maimakon a ce zubin ratin fafuwan a zikun watin inda lahi, sai ka ce inda zil arshi, domin a nuna cewa Jibril alayhi salam yana saukowa ne da wannan wahayi daga sama, daga sama yake karbo shi a gurin Ubangiji. Agar akwai tabbatar da uluhiyar Ubangiji, abin da uluhiyar Ubangiji, akwai tabbatar da cewa Ubangiji yana sama, shi ya sa ma aka faɗa al'arshi, wanda kowa da kowa ya yarda al'arshi sama yake, ba a faɗi abin nan ba. Shi ya sa za a ga a wasu ayoyin Ubangiji ya yi amfani da kalmar saukowa, qul nazzala bihi ar-ruhu al-amin ala qalbika litakuna min al-munzirin bi lisanin arabiyyin mubin. Kaga nazzala bihi ar-ruhu al-amin, kalmar nazzala ta nufin daga sama aka sauko shi, ba daga ƙasa ya fito ba, ba daga gabas ko kudu ko arewa ya kullo ba. Don kaga akwai tabbatar da uluwin lahi, abinda ake ta kamsawa yan bid'a suka kiyanta. Saboda kalmar zil arshi a nan daidai take da a ce saukakke ne daga sama. Ubangiji kuma wanda alal arshi stawa shi da ya bashi wannan magana ya ce ya isar da ita. Sannan kuma maki mai daraja ne a wurin Ubangiji. Abinda zai nuna maka darajar mala'ika Jibril, hadisin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da yake cikin Bukhari da Muslim, da yake cewa idan Ubangiji madaukakin sarki ya so mutum, idza ahabballahu fulanan auha ila jibril, ko nada jibril inna allaha yuhibbu fulanan fa ahibbahu fa yuhibbuhu jibril fa yunadi jibril fi ahli as-sama inna allaha yuhibbu fulanan fa ahibbuhu fa yuhibbuhu al-mala'ikatu fi as-sama. Wato wannan zai nuna maka matsayin mala'ika Jibril. Idan Allah madaukakin sarki ya so mutum, so farkon wanda zai gaya wa yana son sa shine Jibril, cewa Jibril ina son wani, kai ma ka so shi. Don haka sai Jibril ya so shi, shi kuma ya yi kuwa cikin waɗanda mala'ikun da suke sama, cewa Allah fa yana son wani, duk ku so shi kuma, za ka so ma duk sai su so shi. Kaga farkon wanda za a sanar ana son wani shine Jibril, wanda ya nuna matsayin shi a gurin Ubangiji. Sannan abinda zai ƙara nuna maka matsayinsa, faɗar Allah da yake cewa man kana aduwwan lillahi wa mala'ikati wa rusulihi wa jibril wa mikala fa inna allaha aduwwun lil kafirin, wanda duk ya zama maƙiyi ne ga Allah da mala'ikunsa da manzanninsa
sai kuma aka sake cewa da Jibrilu da Mikal. Kaga ai da aka ce da mala'ikunsa Jibrilu ya shiga, amma duk da haka sai aka ware shi da ambato don a nuna yana da wani matsayi sama da wanda sauran mala'iku suke da shi, kamar yadda aka ambato Mika'ila bayansa, wanda zai nuna matsayinsa kuma ya dara da Mika'il. Mika'il kuma yana cikin mala'ikun da aka fifita akan sauran mala'iku, wannan shi ma yana nuna matsayinsa. Haka nan a cikin suratul Qadr, da Ubangiji ce inna anzalnahu fi laylatil qadr wama adraka ma laylatil qadr laylatil qadr khairun min alf shahr tanazzalu almala'ikatu war-ruhu fiha mala'iku suna sauka a cikin wannan dare. Haka nan ruhu shine Jibril, shine ruhul amin. Haka nan shi ma ruhu yana sauka. Ai in aka ce mala'iku, dan me ba za a bari ba kawai a tsaya anan, tunda shi ma mala'ika ne, ya shiga ciki. Sai aka sake ambato shi bayan ambatansu, wanda yake nuna shi yana da wani matsayi nashi na musamman. Shi yasa aka sake nassantawa a kansa. Wannan shi ne abinda zai zama ka cewa inda zil arshi makiyin, mai daraja ne, mai makana ne, mai matsayi ne a gurin Allah. Muba'in samma, wanda yake wada'a ne a can, wato shugaba ne. Wancan hadisin da muka karanta a baya zai ƙara nuna maka cewa shugaba ne, domin zai yi kuwa a cikin mutanen mala'ikun sama. Inna Allah yuhibbu fulanan fa ahibbuhu, Allah na son wani ku ma ku so shi. Fa tuhibbuhu almala'ika, kaga kenan suna masa da'a. Da zarar ya faɗa abu, to za su yi biyayya su abin nan. Don haka Allah yana son wani ku ma ku so shi. Jibril ya ga mala'iku, sai mala'iku su so shi. To wannan yana nuna cewa muta'in ne, wanda ake yi wa da'a ne sama a can a sararin samaniya, mala'iku suna masa da'a, don haka yana cikin manya. To wannan yana nuna girman alqur'ani da girman wanda aka aiko alqur'ani, tunda wanda yake da wannan matsayi Ubangiji ya zaɓo shi, ba don kuma dai ya ɗauko alqur'ani kuma ya kawo wa zaɓaɓɓen halitta shi ne ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Babu shakka wannan yana nuna girman shi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Don ko saƙo za ka tura, kakan duba girman wanda za ka tura saƙo, sai ka tura masa wani wanda kake ganin babban mutum ne a gurinka. Ba za ka tura masa jigarin mutum a gurinka ba, za ka samu mutum wani ba a ce kai ka fai shiga mai kyau fa, kan baka taɓa haka hargitsa ba. Kaga yana nuna maka girman wanda za a tura din. Sifanta mala'ika Jibril da wannan sifofi suna fassara mana girman manzon Allah ne, ba kamar yadda abin nan Az-Zamakhshari mai littafin Al-Kashaf ya yi kokarin ya yi tawilin waɗannan ayoyi ya nuna fifikon mala'ika Jibril akan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, saboda su mu'tazilawa a aqidarsu mala'iku sun fi annabawa, suna fifita mala'iku akan annaba. Dan haka yana fifita mala'ika Jibril akan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama, yace ka duba yadda Allah ya kwararo sifofin mala'ika Jibril. Amma da aka zo kan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama, kawai sifar da aka faɗa sai aka ce wa ma sahibukum bi majnun, sai aka tsaya iya nan. Dan haka sifar ta mala'ika Jibril da sifofi masu yawa kuma kwarara masu ma'ana manya-manya yana da fifikon sa akan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Kaga wannan bacewa basira ce, da ya fahimci me yasa aka sifanta shi mala'ika Jibril din da wannan. Ai don an sifanta shi ne dan a fito da matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, dan a nuna wa kafirai da suke ja da annabi sallallahu alaihi wasallam cewa kun ga ai wanda aka aiko gurin sa ba fa ga yadda yake, ballantana kuma shi da aka tashi aiko masa da sako, sai aka zaɓo masa cikin mala'iku, ba kowane mala'ika aka yi da aiko ba, sai wanda yake da sifofi masu kama kaza masu kama kaza masu kama kaza. Kaga wannan yana nuna maka girman manzon Allah ne, kuma dan a mai da martani ga su waɗannan kafire ne da suke ja da annabi sallallahu alaihi wasallam, har suna sifanta shi da hauka. Ya za a yi wanda kuke sifanta da hauka za a aiko masa da mala'ika mai irin wannan matsayi? Babu shakka wanda yana nuna girman. To kaga ashe ba matsayi bane na a nuna fifikon annabi akan abin nan, ko fifikon Jibril akan annabi sallallahu alaihi wasallam. Matsayi ne na a fito da matsayin ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sannan Ubangiji ya sifanta shi da sifa ta biyar, ita ce amin.
wato sifofi biyar, ta farko kari, ta biyu kuma zai kuwa, ta uku kuma kuwa maki, ta hudu kuma muba'in samma, ta biyar kuma ami. Sifofi biyar mai amana ne, Ubangiji ya yi masa tazkiya cewa mai amana ne, za ka ba zai ci amanar Ubangiji ba yayin da ya aiko shi da sako, ba zai koye ba, ba zai rage ba, ba zai kara ba, zai kawo abin nan yadda aka bashi. Kaga sabanin abin da wata firka ta Shi'a suke fada na cewa Jibrilu ya ci amana, suke cewa khalal aminu, khalal aminu, wato amintacce ya ci amana, amintacce ya ci amana, ya za a yi amintacce kuma ya ci amana. Kaga akwai tukkare warwara a cikin sifar, saboda haka an aiko shi ne zuwa ga Ali kawai sai karkatar da sakon ya bawa Annabi sallallahu alaihi wasallam. To kaga wannan aya tana nuna wannan aqida kafirci ce. Annabi sallallahu alaihi wasallama wato shi aka zaba da wannan manzanci, kuma wanda aka turo ya kawo amintacce ne, Allah ya amince da shi. Don haka wannan tazkiya ce Ubangiji ya yi mata, sannan sai Ubangiji kuma ya yi tazkiya ga shi kansa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, cewa ma sahibukum bi majnun, kuma ma abokinku lalle ba mahaukaci ba ne. Wannan ba'un din da aka kara ta taukidin nafi ce, wato lalle ba mahaukaci ba ne. Ku duba yadda aka sifanta shi da sahibukum, sahibu, as-sahib yana nufin wanda kake tare da shi. Galibi akan kirawo mutumin da kake tare da shi ka amince da shi sahibi, cewa na sahibi na ne, kamar yadda muka faɗa a ayar da ta gabata, wa sahibati wa bani, sai an faɗi sahiba a nan dan saboda kasancewar ta masoyiya gare shi. To kalmar sahib a larabci takan ɗauki ma'ana mai faɗi, har takan kunshi ma wanda ka zauna da shi, ko da kuwa wani abu bai haɗa ku ba na aqida, ko da kuwa halayya ku ba iri ɗaya ba. Kamar yadda Annabi Yusuf alayhi salam yake cewa ya sahibai sijni, arbabu mutafarriquna khairun min Allahu al-wahidul qahhar. Kaga aqida su ba daban-daban, su sun riƙe alloli daban-daban, amma kuma suna tare da Annabi Yusuf alayhi salam a cikin kurkuku. Wannan zamantakewa ta cikin kurkuku ta sa a kira su sahibaina, ya ku sahibaina guda biyu, sahibaina na kurkuku, a arbabu mutafarriquna, yanzu iyayen gidi daban-daban su suka ga alkhairi, ko kuma Ubangiji guda daya wanda ya fi karfin kowa. To saboda kalmar sahib ana itlaqinta a nan, ana itlaqinta kuma a gurin da yake ba wannan ba. Don haka a nan Annabi sallallahu alaihi wasallam an kirawo shi sahibuhum, kamar yadda Allah ce ma dalla sahibukum wa ma gawa, domin ishara zuwa ga su kafirai, musamman Quraishawa wanda suke kiran shi mahaukaci. Mutumin nan kun zauna da shi, kuna tare da shi ko da yaushe, kun san amanarsa, kun san hankalinsa, kun san mutuncinsa, bal ma ba ku taɓa zarginsa da wani abu na rawar kai ba, ko ƙarya, ko cin amana, ba ku taɓa zarginsa da wannan ba. Kuna kiran shi da amin, kun san mutum ne mai hankali, mai tunani. Idan kuna rikici ma aka samu, wato rikici ya cinye, ya kici ya cinyewa, shi yake fitowa ya muku hukunci, kamar yadda ya faru lokacin girin kama, lokacin fitar da kofa. To kaga mutumin da kuka zauna da shi ya zama sahibinku ne, ma'ana tare kuke da shi, kuka fi kowa sanin halinsa. Amma kuma yanzu ku zo ku jefe shi da hauka, ku jefe shi, shi mawaki ne. Babu shakka wannan alama ce da take nuna da gangan kuke abin da kuke, ba wai dan ba ku sani ba ne. Yau da a ce nesa kuke, ba kusa da shi kuke ba, bai taso a cikinku ba, wataƙila a yi muku izbozuri a ce ba ku san shi ba ne, shi yasa kuke jifansa da wannan abin da kuke jifansa da shi. Amma mutumin da ya taso a tsakiyar ku, wannan shi ne amfanin a kirawo shi sahibinsu, domin a nuna sun fi kowa sanin yagartarsa da amanarsa, sun fi kowa sanin hankalinsa, saboda tare suke, tare ya taso a cikin su, ya taso kuma tare suke da shi, amma kuma suka jefe shi da wannan. To wannan shi ne hikimar Ubangiji ya kirawo shi sahibukum, cewa ma sahibukum bi majnun, abinda kuke jifansa da shi na hauka, wannan ba haka bane. Wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin, kuma haqiqa ya ganshi bil ufuqil mubin, a sararin samaniya mabayyani. Al ufuq shine da sararin samaniya da yake abinda mahudar rana, mashrik, inda asuba ta yi za a ga haske ya abin nan, nan da ake cewa al ufuq. To annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ga mala'ika jibrilu bil ufuqi, a sararin samaniya a mahudar rana, kuma wato lokacin babu wani gajimare ko wani duhu, a sarari ya ganshi, a fili ya ganshi, a bayyane ya ganshi, wanda yake nuna cewa kawai ba wai kwakwalwarsa bace take wato wani waswasi yake yi, a karare ya ganshi. Kasa wani lokaci mutum zai rika ganin abu saboda hauka, alhalin babu abu, rika gashi nan ko ba abin da kuke gani, saboda kwakwalwarsa ta rikice. To wannan ba haka bane, wannan ganin da ya yi masa gani ne wanda ya yi masa daƙiƙe-daƙiƙe, ya ganshi ido da ido. Shi yasa Ubangiji ya ƙara da la kad haƙiƙa ra'ahu bil ufuqi al mubin, ya ganshi a bisa surarsa da Ubangiji maɗauki sarki ya halicce shi da ita, ya ganshi yana da fiffike 600, kowane fiffike guda ɗaya zai dogara tsakanin sama da ƙasa. Saboda haka kaga wannan mala'ika da Allah yake turuwa annabi sallallahu alaihi wa sallama sananne ne a gurinsa, da haka wani ba zai masa birin-birin ba, ya zo ce shi mala'ika ne. Annabi ya san mala'ikan, wani aljani ba zai bayyana ba ya ce masa ai shi ne mala'ika. Annabi ya san shi, yana zuwa masa a surar mutum, ya zo a surar Nihyatul Kalbi, yana zuwa masa kuma, ya zo masa kuma a surar mala'ika. Wannan shi da fuka-fukansa 600 ya wato dangane tsakanin sama da ƙasa da fuffiken, wannan ya gan shi karo na farko kafin Isra'i. Bayan an yi Isra'i da shi nan ma ya gan shi, wanda Ubangiji maɗaukakin sarki ya faɗa, yake cewa wala qad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha, inda jannatul ma'wa, idh yaghsha sidrata ma yaghsha ma zaga al-basar wa ma qawa. Ubangiji maɗaukakin sarki ke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kuma ganin shi a wani karan na daban. To wannan karo na daban shine karo na biyu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mala'ika Jibril a surar ta Jibril, lokacin da aka Isra'i da shi a wurin magariyar cikewa. Shi yasa Ubangiji ya ce ma kazaba al-fu'adu ma ra'a, abinda ya gani zuciyarsa ba ta yi ƙarya ba, shi ɗin da ya gani. Zaka a nan yana nuna taubi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mala'ika Jibril gaba ɗaya a rayuwarsa. To ka bayan Isra'i saura ba marwaci bane, kuma wannan yana nuna cewa dukkan wani malami na Allah to ba zai rika koyar ilimin da Allah ya bashi ba, ba zai rika ruwar ilimin da Allah ya bashi ba, abinda duk ya sani da ilimi zai fito ya baza ya kwaranye shi ya fito da shi fili ya karantar, ba zai rika koye ba. Kuma dukkan wani dalibi na hakika kasa akwai wanda zai san wani abu na ilimi, amma ayi ya faɗi inda ya karanta sai yake ai na ka karanta sai yake, saboda ka kuje ku karanto ku zama daidai da shi, to sai rika dabbinci da muku kadan kadan. Saboda ka kun ga kowa dole ya tsaya ya saurare shi, amma in ya faɗa muku inda kuke karanta yake karantowa shikenan ya gama. Shi yasa akwai wanda wa'azinsa littafi ɗaya ne, kwaya ɗaya ne, duk inda ya kai ya kawo wannan littafi ne, sawa ba zai taɓa fitowa ya gaya muku cewa a littafi kaza ba, saboda kan ɗaliban su zai su karanta wata kila su shiga ne ba.
saboda haka sai dai ta gaya muku abin kurban haka an ce an ruwaito an faɗa amma ba zai taɓa gaya muku littafin ba. Akwai wanda in kana jin karatunsa tabbas za ka fahimci wani littafi ne ƙwaya ɗaya ya ƙanƙame baya fita daga ciki da gaskiyar da barnar da a ciki ke ɗaukowa, amma da sai ba zai taɓa zuwa yana gaya muku cewa maganar nan a guri kaza na ɗauko ta ba. To wannan ba ɗabi'a ba ce ta ɗalibin ilmin, ba kuma ɗabi'a ba ce ta malami ko da'iya. Ɗabi'a ta da'iya ya zama a bayyane yake a fili yake. In na faɗa ku in ce muku an ce ina in ce a guri kaza, in ce Ibnul Qayyim ya faɗa a cikin mai a cikin At-Tibyan fi Aqsamil Qur'an. Ko Ibn Kathir ya faɗa a cikin tafsirin sa, ko a cikin Al-Bidaya wa Nihaya, ko Ibn Taymiyyah ya faɗa a cikin Minhaj As-Sunna. Me zai rage ni? Abin da zai rage ni in kana da shi ka je ka duba, in ba ka da shi ko kuma kana da shi kuma ba za ka gane ba, ka dai dole ka zo in gaya maka ba yadda za ka yi. To amma a yi ta kwale-kwale, a yi ta rufe-rufe, a makarantu an fi samun wannan. Makarantu malamai da ɗalibansu sai ka ga malami ya je ya kwaho littafi ƙwaya ɗaya a labarari sai zo ya ta karantawa ya ta rubuta ɗaliban suna ga wani littafi mai zurfi su yi ta kwafa yana ta bada rafaransa ciki kuma duk ba aikinsa babu ko ɗaya wani littafi ne ƙwaya ɗaya amma ba zai taɓa yadda ɗalibai su san wannan littafin ba saboda wani in ya sani sai ya daina shigowa ajin. Ko in ya shigo ya ta gangadi saboda tuntuni shi ya karance salabasu duk kafin malamin ya shigo ya san me zai rubuta. Wanda duk ya yi karatu musamman a jami'o'i zai san cikin malamai akwai irin waɗannan masu rowar rafaran ba sa yadda su buɗa wa ɗalibansu rafaran su. Ko wani malaminmu da zai zo yana karatu ya fi kowa zakewa zai yi ta maganganu haka da cika baki ya sa mu yi ta kwafa amma bai taɓa gaya mana cewa ashe wani littafi ne ƙwaya ɗaya yake kafowa shi ma. Sai da akwai wani yaro ɗan Maroko mai leƙe-leƙe kawai wata rana sai ya leƙo mana littafin yana zuwa sai ya gaya mana ai akwai wani littafin wani da ya yi masa littafin sani yake kuma so shi kansa wanda ya yi masa din wani labuban malami ne haka ba ya da ƙarfi kuma shi wannan ya raja a kansa. To shi kiran nan yana karatu sai ya faɗi wata magana sai ya ce Ibn Hajar ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza sai wani ɗan ɗalibi ɗan inda sai cewa a ina Ibn Hajar ya faɗi wannan magana a wani littafi. To shi ma daman kuma waye ba littafin Ibn Hajar din ba haka din nan da ya kansa ya tafi ƙasa sai ya tafi kan littafin Khatibul Baghdadi cikin rahotan da ake faɗa a ƙasa sai ya ce ai Khatibul Baghdadi shi ya ɗauko maganar ya ce Ibn Hajar ya faɗa sai aka kwashe da dariya saboda duk wanda ya san waye Khatibul Baghdadi waye Ibn Hajar. Kamar yanzu in yi magana in ce Shehu Usman dan Fodio ya ce kaza ya ce kaza sai a ce a ina na gani sai in ce Ibn Taymiyyah ne ya ce dan Fodio ya faɗa kaza da kuma dariya to abin da ya faru kenan. To kuma saboda an riga an ba da asirinsa shi yasa sai aka yi masa wannan tarkon. To saboda haka a ka'idar ɗalibin ilimi da malami da mai karantarwa bai kamata ya riƙa rowa ma'aluma ba in na karanta abu ka tambaye ni ina na karanta kawai in gaya maka ai a littafi kaza an ce kaza a guri kaza an kana so ka je ka duba amma a yi ta ɓoye-ɓoye wani ma in ka matsa masa yake za ka ƙure shi ka zo ne ka ƙure ni daman. Malam ina so maganar nan a wani littafi zan same ta sai ce ka zo ka ƙure ni ne daman me abin ƙurewa a nan. Saboda haka Allah ya sifanta Annabi sallallahu alaihi wasallam ba huwa ala al-ghaibi bi dhanni ba mai ruwar abin da ya sani bane a boye abin da ya sani na gaibi na boye baya ruwarsa. da haka ga wannan zai kore masa tuhumar cewa shi boka ne ko shi dan duba ne. A wata qira'ar wa ma huwa 'ala al-ghaib bi zanin, cikin qira'at mutawatira bi zanin da ba mai makon ba wanda ma'anarsu daban-daban ce, bi zanin ay bi zanin, sannan bi zanin ay al-maznun al-muttaham, wa ma huwa 'ala al-ghaib bi zanin kuma shi ba wanda ake tuhuma bane akan abin da yake faɗa na gaibi. Wato Annabi sallallahu alaihi wasallam ba wanda za a tuhumace shi bane akan abin da yake faɗa na Al-Qur'ani, saboda kowa ya san gaskiyarsa, ya san abin da yake faɗa din nan haka yake, daga Allah yake, babu abin da zaka tuhuma shi. Wa ma huwa bi qawli shaytanir rajim, kuma huwa din nan yana komawa ga Al-Qur'ani, kaga nan da nan dalili ya canza. Ruku ana magana akan Annabi sallallahu alaihi wasallama, sai aka dawo ana kuma magana akan Al-Qur'ani shi kansa. Wa ma huwa shi Al-Qur'ani, wa ma huwa bi qawli shaytanir rajim, ba magana bace ta wani shaydan abin jefewa. Saboda Al-Qur'ani ya fi gaban shaydan, saboda wanda yake dauko shi ya fi karfin shaydan. Saka shaydan ba zai iya tinkarar ta ba, ballantana ya kwato wata magana, ballantana ya canza ta. Allah madaukakin sarki yana cewa ma tanazzalat bihi ash-shayatin wa ma yanbaghi lahum wa ma yastati'un innahum 'ala as-sam'i lab'azulun, wato shaydanu ba su suka sauka da wannan Al-Qur'ani ba. Wa ma yanbaghi lahum, bai ma dace da su ba, ba za su iya ba. Wa ma yastati'un, ba za su iya ba, ba su da wannan ikon. Innahum 'ala as-sam'i lab'azulun, kuma su an nisantar da su daga satar majin, ba su da damar su sati ji. Yanzu wannan damar da suke da ita ta kubuce musu ba kamar da ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam mai gaskiya ne, su kuma shaydanu ba sa tare da mai gaskiya, suna tare da mai makaryaci ne. Al-unabbi'ukum ala man tanazzala ash-shayatin tanazzalu ala kulli afakin aziz yalqawna as-sam'a wa aktharuhum kadhibun, ubangiji ce shi na gaya muku ga wa shaydanu suke sauka, suna sauka ne ala kulli afakin akan dukkan wani magaryaci mai yawan kage, mai yawan laifi. To shi ne yake da alaka da aljanu, amma ba mutumin kirki kamar manzo sallallahu alaihi wasallam. Don haka abubuwan Annabi sallallahu alaihi wasallam a fili yana ganin Jibrilu bil ufuqil mubin, ba a cikin duhu ba. Kasan abinda yake na gaskiya shi da ake shi a fili da rana, ba cikin dare ba, karfe uku a ji ana miti, duk miti na ga yake karfe uku dare, hudun dare ana yin sa. To akwai kulle kulla ce, akwai kulle kulla ce. Shi yasa shaydanu sun fi zuwa waɗanda suke ta'amuli da su cikin dare, ba da rana ba, sun fi zuwa musu cikin dare. Kuma za ka kula cewa ko bokaye in za su baka wasu su kullan su da daddare suke cewa kai, saboda a lokacin sun fi kakkewa, sun fi walawa, sun fi ganawa da abokansu. Me yasa muke neman tsari da sharrin dare, wa min sharri ghasiqin idza waqaba, saboda a lokaci ne na bararrajewar shaydanu da walwalarsu. Shi yasa muke neman Ubangiji ya tsare mu daga sharrin dare lokacin da ya lullube da duhunsa. Ko masu dai fuffuka ai galibi sun fi yin sa cikin dare, saboda a lokacin ne suke da wannan dama. Sabanin ido na ganin ido, sabanin rana. Shi yasa lokacin da Fir'auna ya nemi Annabi Musa ya sa musu lokaci da za su zauna da shi da matsafansa a kara, mai Annabi Musa ya ce qala maw'idukum yawmuz zina wa an yuhshara an-nasu duha, ido da ganin ido, ce ranar sallah, mu haɗu a ranar sallah kuma da walaha, kowa na ganin kowa, saboda ka a yi abin cikin duhu. To shi yasa Ubangiji ya sifanta Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mala'ika Jibrilu bil ufuqil mubin, a sararin samaniya mabayyani, ba cikin duhu ba, ba cikin abin da ba. Lokacin da aka tambayi Musailama al-Kazzab wanda ya da'awar annabi cewa yaushe ake maka wahayi ne, sai ya ce fi lailatin muzlima shadidatul zulma, a cikin dare mai tsananin duk. To kaga wannan su ne shedanin sun fi wahalawa da sakewa a cikin dare. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan dare ya yi magariba ta yi to ku rike ƴaƴanku, ku daina sakin ƴaƴanku suna yawo domin lokacin shedanu suke sauka, lokacin suke zubowa su warwatsu. Za ka ba a san sakin yara bayan magariba suna yawo su je nan su je nan, lokacin ne shedanu suke bige-bigensu. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da wannan nasiha da wannan shawara. Ku shi yasa Ubangiji madaukakin sarki ya korewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ko ya korewa Al-Qur'ani zaman to wata magana ta shaydan. Wa ma huwa biqawli shaytanir rajim. Sallati fa aina tadhabu. To ina za ku dosa ne? To bayan wannan hujjoji da kuka ji wanda suke tabbatar da cewa Al-Qur'ani ba magana sihiri ba ce, ba maganar boka ba ce. Wa ma huwa biqawli shayirin qalilan ma tu'minun. Wa la biqawli kahinin. Ba maganar mawaki ba ce, ba maganar boka ba ce. Abinda kuke tuhumar Annabi sallallahu alaihi wasallam da shi na cewa abinda yake fada muku din nan tatsuniyoyi ne, asatirul awwalin iktasabaha wa hiya tumla alaihi bukratan wa asila, cewa tatsuniyoyi ne ake masa shiftar su dare da rana. Kun gane cewa wannan magana ta ku ba haka take ba, ƙarya ce, babu inda za ta zauna. Annabi sallallahu alaihi wasallam ba ƙaryaci bane, ba ku taba tuhumar sa da ƙarya ba. Hirabul lokacin da Abu Sufyan ya ji Sham, Hirakul ya kirawo shi sarkin Rumawa, yake tambayar sa game da Annabi sallallahu alaihi wasallam, yace kun taba kuna tuhumar sa da ƙarya ne? Kuna tuhumar sa da ƙarya ne? Ta ce mu dai tun kafin ya fara wannan abu nashi ba ma tuhumar sa da ƙarya. Wato kafin ya zo ce Annabi ne, mu ba mu san shi yana ƙarya ba. Hirakul kafiri ne a lokacin ko makiyin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sai shi ba zai yiwu ba ko ya ƙi muku ƙarya kuma yi wa Allah, ba zai yiwu ba. Ya za a yi ko mutane ƴan uwansa bai yadda ya muku ƙarya ba kuma Allah ya yi wa Allah ƙarya? To kaga a ce duk wanda zai iya wa Allah ƙarya to zai iya maka ƙarya. Ka ɗauki wannan ƙa'ida shi, duk mutumin da zai iya wa Allah ƙarya da gangan yana ta ne ya faɗa maka abin da ya san ba haka yake ba, to tabbas kai ma zai iya maka ƙarya. Zai iya faɗar abin da baka faɗa ba, zai iya jifan ka da kan rabi. Shi yasa Hirakul ya ce ko bai muku ƙarya ba to ba zai wa Allah ba. Da a ce wato ko yana muku ƙarya watakila ku tuhume shi ya yi wa Allah ƙarya, wanda ba lallai ba ne dan kana yawan mutane ƙarya ka yi wa Allah ƙarya, ba lallai ba ne. Amma in dai za ka yi wa Allah ƙarya to za ka yi wa mutane ƙarya. Ba haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ba a san shi da ƙarya ba, to tan menene za ku tuhumce shi yanzu lokacin da zai ce muku Allah ya ce kaza, ku bar kaza ku yi kaza, a lokacin kuma za ku tuhumce shi da cewa abinda yake faɗa muku shi ya ƙirƙira? To bayan waɗannan hujjoji duk da kuka ji da suke tabbatar da cewa ƙarya kuke yi, ku ne maƙaryatan, fa aina tadhhabu, da to yanzu ina za ku dosa kuma? Wani abu kuma za ku ƙirƙiro? In huwa illa zikrun lil alamin. Shi Al-Qur'ani ba wani abu bane face wa'azi ne lil alamin, ga wadanda talibai duka. Wannan kun ga tun farko wa'azi, tun lokacin Annabi yana Makka, a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam shi kansa yana tsakanin wuya, an sako shi a gaba daga shi sai wasu ƴan tsari, amma Allah yana gaya masa cewa Al-Qur'ani nan da duniya. Kaga tun daga nan za ka fahimci cewa wannan risalar da Ubangiji ya bashi ba risala ce da za ta tsaya a wannan matsayin ba. Shi da kansa zai san cewa to tun da haka ne to Ubangiji maɗauki sarki ba zai bashi a wannan matsayin ba, tun da gashi Ubangiji yana gaya masa cewa saƙon nan na duniya ne, za ka ba zai mutu ba a lokacin, saƙon ba zai mutu ba, sai ya yaɗu, sai ya yi ƙarfi, sai ya shiga kuma ko ina da ina. Har kuma tarihi ya zo ya tabbatar da haka, yadda Allah ya dinga faɗa ɗin a wancan lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam shi sai ƴan tsirari aka rika cewa wannan tunatarwa ce ga duk duniya, sai ga shi yanzu muna ganin cewa duk duniya babu inda babu musulunci. Kaga alamar cewa Al-Qur'ani din nan maganar Allah ce, da maganar mutane ce tun a lokacin da watakila abin ya mutu da abin ya kare saurata shi alqur'ani da abin da yazo da shi da musulunci wani abu ne wanda ubangiji shi ya dauki dawainiyar sa kai dan adam ubangiji ya dora maka kai abin da zaka iya yi Allah ya baka lada har shi kansa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ubangiji bai ce tilasta maka kowa sai ya musulunta kai abin da zaka iya yi amma ka barwa ubangiji kada kai tsammanin wannan abun wai zai mutu ko zai lalace shi yasa ina ta kai shi waɗanda idan wani abu ya dan faru haka har sai a rika cewa malam sunna fa tana cikin hadari ba wallahi ba sunna ba ta shiga hadari ba ai ba wani hadarin da zai wuce wanda ta wuce ta keto har ta zo gare ka akwai hadarin da yafi wanda kai kake gari yanzu amma ta kullo ta keta wannan hadarin ta ratsu har ta zo yanzu to ko ba wani hadari kuma zai rike ta ba ne shi ka ji tsoro ko ana barazana ko ana kaza ko ana kaza wannan duk zaka iya faɗa amma wannan ba shi zai kashe hakkin musulunci ba ba zai kashe hakkin musulunci ba ko da kai ko ba kai kaddara ba fata ake ba a ce duk mu juya baya a ce duk mu ce ma mun saki sunna kai sunna na akwai wahala sai an tsale mu shi da waje ana tayi da mutane mu ba a yi da mu ana bayarwa mu ba a bamu ana jawowa a jiki mu ba a jamu kai gaskiya mu mun hakura a dai ya hakuri gaskiya mu za mu aje sunnan nan kaddara ba fata ake ba kuma haka ba za ta faru ba insha Allah to wallahi inda duk za mu ce tik taron mu na sunna a ce duk mun aje ta mun shiga wani shirme wannan ba shi zai kashe sunna ba ya ayyuhallazina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa yati Allahu qaum يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع إن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم قول أبا أبي جدي بلاتي ما سبع لنا ما كذلك بشيء سيئا لا تهوشي باوي سيطر الله سيما باسيطر kaka dan wani zai je yayi shirman sa ko ma wani ne kaka zo kana firgita ahlus sunna kana cewa gaskiya ahlus sunna muna cikin hadari sunna tana cikin hadari a kaka firgita ko wallahi ba wani hadari ba na ga akwai wanda ya isa waye kai sunna kasa wallahi babu shi duk abin da mutum zai je yayi yayi kafin ya zo akwai wanda suka fi shi gaba da sunna sun yi sun bacca ku karanta tarihi ku ga irin yadda aka sako sunna imam Ahmad sunna ne bai gani ba me ne bai gani ba amma sunna ta mutu eh kai sai mai da yi shin jamar ba da aka sako sunna ba sai sunna ta mutu ba jinin sa sai ya kara raya sunna ba sama da yadda ake zato ma masoyan sa suka karu haƙƙin yamare sai da suka samu kuɗi da CD ɗinsa suka rika buga shi suna sayarwa kuma ai so aka yi a kashe abin akwai wanda suka ce ai masallacinsa ku ba shi wata uku zai mutu ya dan ɗayan nan za ta mutu ku ba shi wata uku wallahi akwai wanda suka faɗi haka cewa bayan wata uku duk za ka zuka daga an kwaɗe to sunna ta fi ƙarfin haka wallahi in duk za a bi malaman sunna duk a bindige su wallahi sunna za ta gaba da yaduwa ƙaruwa ma za a yi saboda haka ni ba na son wai a yi ɗan abu ya ɗan taso har haka a samu wasu su yi ta ragana jama'a wallahi sunna tana cikin hadari wallahi zan malam in ba ku wani abu sunna wallahi zan ba ta fa abin da zai samu kai dan Allah a rika kwantar da hankali na abdu abin da ya taso ayi kokarin kashe shi amma kada a rika tsorata mutane kuma a rika ganin kamar an sunna ta zo karshe wallahi ba haka bane ba ta zo karshe ba za mu yi mu batta wasu ma za su zo su dora ubangiji ya ce in huwa illa zikrun lil alamin haka ba namu bane mu kadai na duk mutane ne liman sha'a minkum an yattaqi ga wanda ya ga dama daga cikin ku to ya kama tafarki ba daidai shi ya daidaita to ga wanda ya so shiriya to ga alqur'ani nan ya rike shi zai samu daidaito zai samu shiriya zai samu tsira duk abin da zai rike ba alqur'ani ba to babu shiriya cikin sa babu tsira babu daidaito dan ka ga ashe alqur'ani ba laifin ta bane sunna ba laifin ta bane dan wani ya karkace dan wani ya bace dan wani ya lalace kada a tuhumi sunna ko a tuhumi alqur'ani ko a tuhumi masu karantar da alqur'ani ba ruwan ubangiji ya ba wa dan adam wani hadisi na zurriya bai dabaidaye shi ba bai kukumce shi ba ya sakan masa zurriya yace gashi nan ka zaba in mashakiran ko in ma kafura ko kai nan ko kai nan ubangiji ya nuna maka hanyoyin duka da haka bai injisa ta ba da karfi yace sai ka bi nan ko kai sai ka bi nan ya baka wannan idan zuciyarka ta karkata zuwa ga abin da yake daidai sai ubangiji ya kara maka shiriya wanda zai na ta dau zadahum huda wa atahum taqwa zara ta zabi shiriya ta sai ubangiji ya nuna maka kuma hanyar shiriya wanda zai na jahadu fina la nahdi yanahum subulana ubangiji sai ya nuna maka hanya dan ka ya danganta da zabinka ubangiji zai taimaka bane zai taimaka maka ne bisa zabinka فأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره في العسرى وأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى ما في هذا أنت أن كذب ده إلى يوسف كتكر كتر ذاك الشيطاء بن يجي يتي لمن شاء يثبت المكة مشيئة يتي كندا مشيئة domin kada wani ya bace a zargi cewa ko alqur'ani ne ya batar da shi a shine bai kama hanyar tafarkin shiriyar ba ubangiji ya ba shi dama ya yi kokari shiriya dan kaga wannan raji ne ga waɗanda suke tuhumar musulunci dan wasu sun karkace wani ya karkace sai a rika kama musulunci ne ya sa shi haka ko wani yana cikin sunna yana abin da bai dace sai a kama sunna ce ta sa shi haka ko wani yana zuwa ga dan daya aka gan shi yana ba daidai ba sai a ce ya kuma ko ga dan daya ce ta sa shi haka a'a sauraka mutum yana da hurriya kuma ya zaɓi abin da yake wani zai zo nan gadon ƙaya don ya sace wa mutane takalmi wani don ya sace babu kaga ake zuwa gadon ƙaya ba shi ne istiƙama ba abin da ya sa a zuciyarsa ne shi ne istiƙama in ya zaɓi abin da kyau shi ne istiƙama liman sha'a minkum an yastaqim sallah ce wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin ba abinda kuke so bane sai abinda ubangiji wato ubangijin halitta Allah ubangijin halitta gaba ɗaya ya so anan dan a nuna maka cewa kasancewar ubangiji ya ba ka hurriya ba shi yake nuna kana yin abinda ya fi ƙarfin Allah ba babu wani abin da yake wakana a cikin mulkin Allah sai da mashi'arsa la yaqau fi mulki llahi illa bi mashi'ati a ce wani abu ya faru a cikin mulkin Allah dan ya fi ƙarfinsa ba yadda zai yi wanda ba haka take ba shi yasa ubangiji ya tsara wa ba ta sha'una illa in yasha Allahu rabbul alamin ya nuna maka cewa mashi'ar ka ƙarƙashin mashi'ar ubangiji take shine ya baka wannan mashi'a din don haka shiriya ubangiji shike ba da ita ga wanda ya zaɓe ta to sai ubangiji ya ba shi ita inda za ka so mutane su shiriya ubangiji bai so su da shiriya ba to ba za su shiriya ba tunda la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha ba ka shiryar da kai wanda kake so ubangiji shi yake shiryar da wanda yake wa ma kana nafsin an tu'mina illa bi idhnillah wa yaj'alu rizqa ala alladhina la yaqun to ba ta yiwa ga rai da imani sai da izinin Allah don haka akwai mashi'ar ubangiji faffada a ƙarƙashin sa mashi'ar ka take gudana babu wani abin da yake faruwa cikin mulkin Allah ba tare da yardar ta ba wato ya fi ƙarfin ta babu shi don haka kaga wannan raddi ne ga jabariya kuma raddi ne ga kadariya raddi ne ga jabariya waɗanda suke cewa dan adam kawai jan shi ake yi ba shi da zaɓi kamar ganye ne a jiki itaciya yana kadawa sai inda iska ta kada shi gabas ko yamma ko kudu kai arewa shi dai da zabi ya sa inda yake so to wannan ba gaskiya bane haka nan kadariya masu kore ubangiji kaddara suna da cewa dan adam shi yake yin abin da ya ga dama Allah ya so ko bai so ba zai yi wannan su ba daidai bane anan ubangiji ya baka mashi'a amma mashi'a ta karkashin mashi'a ta take shi wa tasha'una illa in sha Allahu rabbul alamin abinda kuke so yake wakana ba sai abin da ubangiji talibai ya so wannan shine karshen tafsirin wannan sura da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya ji mana wa sallallahu sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi bil alamin ولا عدوان الا على الظالمين الصلاه والسلام على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين wanda yake cewa ayoyin da ka kawo cikin suratul najm dan bid'a suna kafa hujja manzo ya ga Allah yaya bayanin yake bai kamata ka ce dan bid'a ba saboda matsala ce wacce take tsohuwa shin annabi dai mi'raji ya ga Allah ko bai gani ba idan kaje kare suratul najm tafsirin da muka yi ina jin sati biyu muka yi muna magana mun fara mu gama ba sati na gaba muka zo muka kara sa zaka je ka samu tafsirin suratul najm zaka ji yadda muka koro bayani amma ba wai magana ba ce ta yan bid'a ko abin nan yan bid'a wanda za su ce ana ganin Allah anan duniya to wannan babu shakka sun saba wa nassin annabi sallallahu alaihi wasallam sun saba alqur'ani sun kuma sabawa maganar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da alqur'ani annabi sallallahu nabi Musa ya nemi ga Allah qala rabbi arini anzur ilayk qala lan tarani walakin anzur ila jabali fa istaqarra makanahu fa sawfa tarani haka Allah ya ce masa lan tarani ba za ka gani ba wannan annabi ne daga cikin ulul azmi min ar-rusul wanda shine na uku a cikin listin manyan annabawa amma Allah ya ce lan tarani dan ya nemi abin da ba zai yi ba a duniya to kuma wani wanda bai kasa kara karya ba wanda mu ma muna ja da shi to zai ci yana ganin Allah kaga ai ba za mu bayar da zabi yanda eh mun ba fa karfin sa sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kamar yanda yake cikin sahih muslim innakum lan taraw rabbakum hatta tamutu ba za ku ga ubangijinku ba sai kun mutu to sai ranar gobe kiyama anan ne za ku ga ubangijinku kamar yadda kuke ganin wata daren 14 saboda haka kaga alqur'ani ya nuna haka nan sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ta tabbatar za ka wani wanda zai zo ya rubuta magana to ya tashi yin magana yake wannan kuma yace yan shi'a suna kafa hujja da cewa da wannan aya wa ma sahibukum bi majnun cewa kafirai ma sahabbai ne dan Allah ayi mana karin bayani to ai kaga wanda dai ya kafa wannan wani ba gidaje ne bai san larabci ba tunda sahibukum sahibu din ana shine wa manzo Allah ne ake nufi a nan an gani a nan ba kafiran ake nufi shi manzon Allah ake nufi ku ga zuka ce kafirai ba sahabbai ne to wai dole dai sai an zagi sahabbai dole to me za ki haka dan Allah dan Allah yanzu a rasa duk wanda za a tsaya ai ta la'anta yanzu kaga jiya jiya ce ranar da aka sheke aya a duk duniya inda shi a suke jiya sun sheke aya sun zazzagi sahabban manzon Allah sun zazzagi bayan Allah sun tafi da alhakin su su wannan wani matsayi ne kamar da na Aisha da ga mata cewa ana zagin ki tace ai wannan wani matsayi ne ubangiji madaukakin sarki ya so ya ci gaba da bamu ina so kai mun karin bayani yace ka ce annabi ya saubi ya ga mala'ika jibrilu kuma ga hadisin da yake cewa mala'ika jibrilu yana zuwa wajen annabi sallallahu alaihi wasallam a ramadan suna to ai akwai bambanci ni na ce ba ya gan shi a surarsa amma yana faɗi cewa yana zuwa a surar mutum a surarsa bacci kake ko kuma hankalin ka ya tafi wani gobe dan Allah akwai su kuce a musulunci idan akwai ya kamata ya ya kamata a yi shi ta kai ga idan an baka zakka ko kyauta idan baka bada tukunci ba to bai baka cikin list domin waɗanda za a ba domin baka cikin listin waɗanda za a ba so tukuici abu ne mai kyau mutumin da ya maka alheri ko ya sala alheri kai masa alheri kai ma man sana alakum ma'rufun fakasi'u fa illam tajidu ma tukasi'u bi fad'u lahu, wanda duk ya saka ya muku alheri to ya zama silar alheri gare ku, to ku masa tukuici in ba ku da abin da ku masa tukuici to ku masa addu'a sai Allah kai ma ya maka. Amma shi ta tukuici, shi tukuici ba wace lafiya ne, sai da zai tsaya ce haƙƙina in ya kawo ya tsaya miƙo shi to haƙƙina, a'a wannan in ka yi ka yi masa ihsani shi ba yana da buƙata. To amma yadda ake yadda kake faɗa ka da ana masu kuci kwace ne a ce in baka bayar ba dufa ba kai, kaga wannan kaga za ka bayar ba an ɗibi nafsin ba, wannan bai dace ba. Wannan kuma yana cewa menene hukuncin mai zuwa testimony musulmi abinnan testimony kuma ya tsaya su murna har ma ya shiga coci don wannan lokacin suke kare suke fakewa su yi zina kuma su bata musulunci suna, sai ka gaba faɗan hukuncin da ka faɗi a fake a yi zina a ɓata musulunci, ka gama magana cewa wani mummunan abu ne, bai halatta musulmi ya shiga coci ya taya kiristoci murnar kirsimeti saboda aƙida sai da sai hannun riga tsakanin ka da su, don haka abinda suke yi kai alƙur'anin ka yana ba haka ba ne, amma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahu وما قتلوه يقينا بل رفعه الله اليه وكان الله عزيزا حكيما. هكا اوبنجي يا نونا شو ابن نندا سو سكي كا اكيدا كما جاسكي ابن. هكا وانا مومونا واتا مومونا اكيدا شكلا ذاك سي مشو مرنا اكا مومونا اكيدا. هكا بيدا شيبا. الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. دا ابن لك سابا الله شو كذا كما نقول بايا اقل. Sai ya mutum murna akan sabon Allah ba da goyon baya ne, saboda ka wannan ba daidai ba ne, za ka ga a kasashen Laraba saboda lalacewar abu sai ga ana musu wai barka da sallah, wai sai ga ana barka da sallah kullu amu antum bi khair, wani wa antum bi khair ana saba wa Allah ka ce wa antum bi khair, kaga wannan ba daidai rashin sanin yadda musulunci yake ne. Idan aka duba littafin Istidaa'u Siratal Mustaqim mukhalafat ashabi jahim da Ibn Taymiyyah ya yi dogon bayani akan wannan, saboda ka ba daidai bane abinda za su yanka duk da Allah ya halatta maka yankan su, wa ta'amul ladina utul kitab illu lakum, duk da ubangiji ya halatta muku ku ci yankan su, yankan da za su yi na kirsimeti ba za ku ci ba, saboda cin yankan su a lokacin taya su murna ne da abinda suke yi, haka ba za ka ci ba. Na ka ko sun baka in ba za ka iya bayar musu ba to karɓa ka je ka so na rami ka zuba, ko ka ba karanka in kana da kare na gadi ko na farauta, amma ba daidai ba ne. Na ji wani malami yana cewa ranar juma'a idan mutum ya ji sallaci gancin yin haka, wallahi ban san wani hadisi yake da shi ba, saka ina ga ka tambaye shi watakila akwai wani hadisi da ban sani ba. Menene hukuncin musulmin da ya sa riga mai cross a jikinta? Bai halatta ba musulmi ya sa riga da suke da cross, amma a kula fa cross daban alamar tara daban, wasu alamar tara ma cross suke, cross za ka kamar musulmi aka yi an miƙe masa hannu ga kansa kuma ga hannayensa biyu a miƙe, yadda ka san da yadda ake gice mutum shine cross. To wasu suna faɗaɗa ma'anar cross, duk ɗan abu in ya ɗan samu wata ikkwana sai a ce cross ne, in riga gari in a tabba ce in wani abu ne in wundan gidanka ne a sa ka karya shi tsawaye an ga cross. Ta haka ya kamata ƴan uwa kada a faɗaɗa ma'anar cross ɗin, salib daban mutallaf kuma daban. Ko ya yi kama da cross ba? Yawwa, abinda yake ya yi kama da cross ba? Ko da ba cross ɗin ba ne, inda ya yi kama da cross, amma abinda yake gaba ɗaya shi ba cross ɗin ba ne, bai yi kama da cross ba, don me za ka karya shi? Duk wanda ka karya a ƙofa saboda kawai ka ga ya yi sai ka biya shi. amma an tabbata kuras ne bai kamata da shi'ar ne wanda yake ba na musulunci ba. Wannan hadisin da kai kawo na Jibril alaihi salam wanda malamai wasu malamai na wannan zamani suna amfani da shi wajen kambama 'yan siyasa su ce tunda yana da karbuwa da farin jini a cikin al'umma to mala'iku suna son sa. To ya matsayin wannan tawilin, to yamma da kake tawili ne ai karbuwar ba wai karbuwa irin ta 'yan jagaliya ba, jagaliyar siyasa kawai dan kaje cikin mutane ana abin nan ko irin asahu ma fil babdin nan a ce kai a cikin waɗannan dai wannan shine mai dan dama da ba kawai wannan ake yi ba, ka san wani lokacin an saka tsaka mai riya ne an ka maka wannan da wannan da wannan kuma an ce dole sai ka zaba, sai ka ga cewa to a cikin su dai wannan ne da dan dama dama amma ba inda za a barka da shi ba kaiwa labari dai ba da baki kirin da baki baki da ake cewa saboda ka ba wai wannan karbuwar ake nufi ba, haka kada ba daidai ba ne kamar yadda wasu ke kokari dukkan wani abu in ya taso da ya shafi dan siyasa saboda da goyon bayansa sai ya je ya jawo wasu ayoyi ya ce annabi ma an yi masa kaza annabi ma ya yi kaza, wannan ba daidai ba ne, yana da haɗari sosai a musulunci su yi har risalaye a kan wannan an kaji abin da ya sa risalar wani da yake kiwo sai ake kamar ana ganin sa yana wata sana'a kasa-kasa sai ci to ai annabi ma ya kiwo to wannan maganar fa sai da malamai suka tsaya su kalle ta me yake nufi kenan, to bare haka kawai wani wanda suka yi hannun riga da manzo Allah suka yi hannun riga ka zo kana cewa ai annabi ma an yi masa kaza annabi ma an yi masa kaza ai annabi ba an tsane shi annabi ba an ce masa kaza annabi ma, wannan yana da haɗari kwarai-kwarai da gaske, ya kamata a guji yin haka kuma ka ji ana jawo ayoyin alkur'ani ana gaggata su wallahi ana gaggata su wai kawai saboda an kula cewa al'umma tana da kishin musulunci tana da kishin addini to kowa zai yi magana bara ya yi amfani da abin da zai farauci zukatan mutane, saboda zai yi tabargaza zai yi barna zai tsokari Allah da manzansa saboda kawai wai ya samu zuciyar mutane, wannan haɗari ne ba ƙarami ba, ya kamata mutane su gane kaje ka siffanta shi da Bileya ko George Bush ko wani duk ka je kai amma ka siffanta shi da annabi sai ka ce ai manzon Allah ma, wannan ba daidai bane. Waɗannan su ne tambayoyin da suka zo hannu a insha Allah Laraba mai zuwa muna da karatun Al-Wasiyatul Kubra a masallacin al-Imam al-Bukhari, abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada, abinda muka yi kuskure Allah ya fi mana, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Abinda wannan babu wani abu da ya tsara yake gaya mu wannan shine as-sahhul jami'.